sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki, muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 19 ga watan Yuni na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu muna dauke da rahoto akan kaman wasu mutane sama da 80 da ake kyautar zattan barayin mutane ne da ƴan sandan jihar Adamawa suka yi. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan matakan da kuka ga ya dace a dauka ko a ƙara dauka dan kare kananan yara daga fadawa tarkon ƴan boko haram da ke amfani da su. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Akwai kwararren hujjoji dake alakanta yarima Muhammad bin Salman na kasar Saudiya da kisan dan jaridan nan Jamal Khashoggi da aka yi a watan Oktoba bara a ofishin jakadancin Saudiya dake Istanbul, inji wata mai kare haƙƙin bil'adama dake bincike karkashin Majalisar Dinkin Duniya. A cewar Agnes Colomat, wacce ke bincike na musamman kan kisan gilla, wani sabon rahoto mai shafi 101 da aka hada bayan watanni 6 da aka kwashe ana bincike kan kisan na Khashoggi ya nuna cewa an tsara kisan ne inda ta dora lakin akan Saudiya. Ta kara da cewa akwai bukatar a saka takunkumi akan kadarorin Yarima bin Salman dake kasashen waje har sai ya bada hujjoji kwarara da suka wanke shi daga zargin kisan Khashoggi. Ita dai Saudiya ta sha musanta hannu a kisan na Khashoggin. Wani rahoto da hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa kusan mutum miliyan 71 yaki da musgunawa da rikice-rikice suka tilastawa fitowa daga gidajensu a duk faɗin duniya, adadin da ba taɓa ganin irinsa ba tun bayan da aka kafa hukumar shekaru 70 da suka gabata. Hukumar ta ce adadin, wanda ya kai mutum miliyan 70.8, bai hada hadda ƴan gudun hijira da suka fito daga ƙasar Venezuela ba, inda mutum miliyan 4 suka fice daga ƙasar, amma mafi akasarinsu ba su miƙa takardun neman mafaka ba, lamarin da ya sa ba a saka su a cikin ƙididdigar ba. Filippo Grandi shine shugaban hukumar kula da ƴan gudun hijirar.
When you say Europe has a refugee emergency or the United States or Australia, no. Most of the refugees are in fact...
Yace kuskure ne idan aka ce nahiyar Turai ko Amurka ko Australia na fuskantar matsalar ƴan gudun hijira. Mafi akasarin ƴan gudun hijirar sun fito ne daga kasashen da ake fama da yaƙe-yaƙe. Abin takaicin shine da kasashe ne masu fama da talauci ko suke da matsakaicin kudaden shiga. A waɗannan kasashe ya kamata mu mai da hankulanmu. A bara dai hukumar ta ce mutum kusan miliyan 26 rabin su kananan yara aka tilastawa kucewa daga gidajensu, sannan sama da mutum miliyan 41 aka tilastawa kucewa daga gidajensu amma suka ci gaba da zama a kasashensu. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya yi wata ganawa mai ma'ana ta White Talho tare da takwarar aikinsa na China Xi Jinping. Yana mai cewa suna shirin wata tattaunawa mai faɗi kan harkokin cinikayya a mako mai zuwa, inda za su haɗu a gefen taron ƙasashe 20 da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya na G20 wanda za a yi a Japan. Kamfanin dalancin labarai na Xinhua ya rawaito shugaba Xin yana cewa ya jaddadawa Trump muhimmancin su tattauna a mataki na bai ɗaya, inda ya ƙara da cewa yin takaddama da juna ba ita ce maslaha ba. A dai shafinsa na Twitter, shugaban na Amurka ya wallafa cewa ya yi ganawa da shi na ƙasar China, inda ya ce tawagogin ɓangarorin biyu za su yi wata ganawa ta sharar fage gabanin haɗuwarsu a Japan ɗin. A yan makonnin da suka gabata, zaman tattaunawar da ƙasashen biyu ke yi ta samu cikas, inda hukumomin Washington suka zargi China da janye jiki daga wata matsaya da aka cimma tsakaninsu, zargin da China ta musanta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Manyan jami'an soji da shugabannin Amurka sun yi gargadin cewa ba su da niyyar sassautawa matsalar lambar da suke nuna wa Iran a daidai lokacin da hujjoji ke ƙara bayyana cewa hukumomin Tehran na ci gaba da furta kalamai marasa daɗi. Sai dai duk da tare jije wuya da ake ci gaba da gani a yankin Gabas ta Tsakiya, jami'an Amurka sun ce ba wai suna so su yaƙi Iran bane, amma dai komai ya dogara ne akan irin matakan da Iran din ta dauka.
The responsibility for diplomacy achieving the strategic outcomes that President Trump has sent forth falls on all of us, but the State Department has the first.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo kenan yake cewa daukar ragamar hanyar diplomasiya da cimma tsare-tsaren da shugaba Trump ya zana ya rataye ne a wuyan mu, amma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ce za ta ja ragamar wannan tafiya. Ba zai yiwu mu zauna haka kara zuba ba tare da wani shiri na yadda za mu tankari Iran ba idan har ta wuce makaɗi da rawa. Fargabar yiwuwar barkewar fada tsakanin Amurka da Iran ta ci gaba da karuwa tun bayan da Amurkan ta zargi Iran din da kai harin naki akan wasu jiragen ruwa masu da komai a yankin mashigin Hormuz a makon da ya gabata. Wata tawagar kwararru da ke karkashin jagorancin ƴan kasar Netherlands waɗanda ke bincike kan jirgin fasinjan Malaysia da aka harbo a sararin samaniyar ƙasar Ukraine a shekarar 2014 ta bayyana sunayen wasu ƴan kasar Rasha uku da wani ɗan ƙasar Ukraine ɗaya a matsayin waɗanda ake zargi da aikata kisa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da batun tsaro. Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta kawo mutane 85 da ake zargi suna da hannu a sace-sacen jama'a da kuma wasu ayyukan arsha da ke faruwa a jihar kwanan nan. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake nuna manema labarai masu garkuwa da jama'an da aka kama da kuma kangararru matasan nan ƴan shila da suke addabar al'umman jihar musamman ma a fadar jihar, kwamishinan ƴan sandan jihar Adamawa CP Audu Adamu Madaki yake ko za ci gaba da farautar sauran bata garin.
Mun kama ƴan shila suke 65 kuma mun recovering kayakin aikinsu su Adamawa su Kake su jackknife wannan abubuwan da suke fadi suke. Abin da ya fani fari ciki a wannan aikin da muke yin su shine ba mu kama ya shila kai ba, mun kama har da wanda suke sai wannan wayoyin gaba gida masu ga kwai da jama'a mun kama 85 tamarin da biyar mun kama su abu da yawa nan Adamawa State su rare song Gombe Mubi a cikin Yola nan da wasu rare across the state mun kama su yawa.
To wai kai na gaskiyar cewa akwai ma wasu masu garkuwa da jama'an da suka tuba har ila yau dai ga kwamishinan ƴan sandan jihar Adamawa.
Wanda na gaya da zu na ce muku wai su yanzu sun tuba yanzu su ce yanzu ba wasu kuma da garkuwa da mutane da kai su suka zo nan jiya sun dama da AK-47 guda biyu suka ce sun ba oga yanzu nan Allah ya shiga wurin mu tuba ba mun sake wani aiki. Su gaja da ƴan sandan Najeriya ya
ga da shagarin kungiyar su da su da san su a kasa gaba ki da a duniyan ta da jihar Adamawa wani wani wani
shi ya bai ki kuma wannan bentu ne a nan Adamawa kungiyar maharba me yace Allah tabbar da plago da brigantine duk muna aiki kafada da kafada. These are the information concerning criminals suna gaya mana.
Waɗannan na mako cikin masu garkuwa da jama'an da aka cafke sun ko bayyana irin ta'adin da suka yi kafin dubon su ya cika.
Ina aka kama ka? Me yake ka wannan sana'a?
Sha ne yau da gobe.
Kamar tunda ka soma kamar mutane na kai kidnapping kuma kawo yanzu kamar nawa ka samu?
Guda uku ne na taba su ne farko su ne karshe kuma.
Kamar wannan da kai kidnapping nan kamar nawa aka baka?
Duka 200,000 su guda uku 200,000
yanzu gashi kana hannun jami'an tsaro.
To wannan kan gashi dai Allah ya kaddara shi.
Aikin yau da gobe ne ya gita mana sai muka shiga hannu sai mun kama mutum da dama mun azami shi 200,000 sai aka samu.
Shi ma da yake yabawa bisa wannan nasarar da aka samu na cafke masu garkuwa da jama'an da kuma sauran bata garin, shugaban kwamitin shiga tsakanin 'yan sanda da sauran al'umma ta PPC Alhaji Abubakar Al'umma yace su ma sauran jama'a akwai rawar da ya kamata suke takawa wajen kai rahoton bata gari
kuma abun ya dawo magana shela da magana kidnapping da magana sakatuna yayyawa to kuma muna kokari dai kuma different levels na muna kokari muna hada musu information ga musu su aiki da shi so ma sai maka gurma kuma muna kira ga matasa musamman matasa wannan ba rayuwa bane duk karshen sa halaka ne ba zai kawo alheri ba muna kira a dawo a tsukuna haka kai rayuwar kasan mu cutan wani bisa biyan bukata ba kuma abun da ya kawo wannan abu shi ne yawan shaye-shaye da ake yi muna so mu taimake su gurin hana shaye-shaye ne idan mutum ya sha abu ya tanka su ba abun da ba zai iya yi su muna baya su abun a shaye-shaye ne kuma yara ba su abun za su yi ba muna kira ga gwamnati a kwada haɗa kai bai samu yara abun yi da karama da karinka da yaro ko karatu ko sana'a kai masa
shugaban kwamitin shiga tsakanin yan sanda da sauran al'umma wato PPC a jihar Adamawa kenan Alhaji Abubakar Umma Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria.
Madalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz. Kuma sauraro yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan matakan da kuka ga ya kamata a dauka ko a ƙara dauka don kare kananan yara daga fadawa tarkon ƴan boko haram da ke amfani da su. Amma kafin mu bude layukan mu ga wannan sakon.
Mugare gade mai gina ra mai mabanta to gare gade mai gina ra ni dai tsoro na Allah sarki kallan tsoro na la mai mabanta gare gade mai gina ra mai mabanta gare gade mai gina ra mai mabanta gare gade mai gina ra mai mabanta kai dai mai gina ra mai mabanta to ga gina dai dai kaurin ka wata la fa kai ka fada mu gargade mai gina da mu banta mu gargade mai gina da mu banta mu gargade mai gina da mu banta mu gargade mai gina da kai ko wanda yayi mu Allah sarki ya fade mai gina da mu banta mu gargade mai gina da kai dan uwa musa alheri zuci ya mu kai mana da amma fa mu bar gina da mun mugunta mu gargade mai gina da mun mugunta kuma shi mai gina da mun mugunta ya tafi nan sararin nan ko a ce ya marma ya tafi muddin yana gina da mun mugunta mu gargade mai gina da mun mugunta kuma da na ka aiki daidai ka bar shi kanu fowa ne can kana bi tarka ba jaman shi wannan ne gina da mugunta mu gargade mai gina da mugunta kuma shirya abu na daidai inda yayi shi domin Allah kai ko ka zo ka kushe mai wannan ne gina da mugunta mu gargade mai gina da mugunta sarkin
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655
mun samu kira na farko daga Fatakwal.
Ni shawara da zan bada kai. A gargadi iyaye su rinka kyautata tarbiyya ga yaya suna tsare ma yayan su haƙoƙin da zai wajaba akan su wanda addini ya shar'anta akan su. In aka samu irin waɗannan dokokin akan iyaye suna mai da hankali akan su don Allah da za a samu karancin waɗannan al'amura da Boko Haram suke samun yayan mutane suna ɗauka suna horar da su akan irin wannan aikin da addin.
To malami daga
Fatakwal.
To sai dai baka kaya mana sunan ka ba daga Fatakwal.
Eh sunana Ahmed Aliyu ni mutanen Katsina ne.
To mun gode malam Ahmed Aliyu da wannan ra'ayi yanzu kuma zamu je Sokoto.
To daga Sokoto suna tare da Abdulkarim Sanhu.
To muna jin kamalan Abdul Qadir.
To gaskiya lalle kamar da malamin ya kira yayi akwai kalubale musamman ga iyaye saboda lalle zaka ga mutum ya saki ƴaƴa sarkate haka dai san cin su ba da pension su ba kaga suna fada a kuɗin hannu to kaga irin wannan shine babban matsalar da ko da yaro ka tashi ya fada ga wani hannu wanda bai dace ba amma idan uwaye suna kula da iyansu sun san shigar su sun san hitsar su sun san har waɗanda suke kwana tare da su sun san abokansu to yana da wuya su faɗa wani mugun hannu wanda zai sa har a ce sun faɗa da irin wannan waɗanda suke ganin suna ta'addanci don haka lalle duk ɗayan tattewayo dai za ka ga ƙalubalen to ga iyaye yake idan iyaye suka tsare iyansu suka kula da tarbiyyar su sun suna yara to lalle za a samu kariya ga wannan.
To mun gode Malam Abdulkadir yanzu kuma za mu je Kaduna.
Hajjia Maram Dauda barka da lafiya.
Barka ka dai da wa muke magana daga Kaduna.
Yawa sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Malam Murtala.
To amma Hajjia Maram Dauda wannan wani kalubale ne ga iyaye yau ba su ba ƴaƴan da ba su iyaye suke dauka ba kuma suna kamo su a daji. Ko kuma suna zuwa irin inda ƴan kudi ke ya ce ba su su dana akwai sau. Iyaye ya kamata a ce suna sa ido kan ƴaƴan su inda za su fita ba a su daban ya ko kuma ba dole sai sun aiki ƙananan yara ba sun ta akwai manya sun da killace su a gida kuma ya kamata jami'an tsaro su ma su inda sa ido kan irin yaran da su yawo ba wani tare da su.
To malam Murtala ban ta da numfashin ka ba idan iyaye sun gaza su kuma al'umma fa komai za a ce ne sai jami'an tsaro
yau al'umma ai Maryam Dauda al'umma akwai jagoranci akwai sarki akwai mai abu akwai haji akwai malamai ai ya din ba ko in san ba su iya ai su sauran manya unguwa su ne iyan wa'annan yara idan suka gara matsala sai a ce sai ku samu jami'an tsaro in ga aka je sako tare a jira tare.
To mun gode Malam Murtala daga Kaduna yanzu kuma za mu je jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga jihar Neja.
Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Kimba.
To muna jin kamalan Ibrahim.
To ni gaskiya ra'ayina a yau wannan abu ya dangana ainihin ga rashin adalci ne bisa ga ainihin shugabannin mu na Najeriya.
Me yasa ka ce haka?
Domin bai yiwa yauwa abin da yasa na ce haka bai yiwa a ce kasa da arziki amma 'yan tsiraru su kadai ke moran arzikin kasa. To babu ta yadda za a yi kai magidanci a kowane lokaci kana can wurin fafutukan ainihin abin da za ka ci ka ciyar da iyalinka. Sannan kuma ka kula da tarbiyyar ƴaƴanka to abin da mai wahala to saboda haka yana da kyau a ce shugabanninmu dukiyar da Allah hore mana tsaya su gina mana ƙasa a samu tarbiyya a samu karatu sosai je da yadda ya kamata to shi ne kawai mafita amma in ba haka ba tsakani da Allah zai wahala mu fita cikin wannan ƙangin.
To mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula yanzu kuma za mu je Jigawa.
Lalitin zamanci yaran alhaji Usman Kwano da karamar kuma Baranja Jiga a tarayyar Najeriya.
To muna jan kamalan Usman.
Eh wannan hidima gaskiya shi haƙƙi ne na shugabanni.
To.
Daga kan mai anguwa akan abin da ya kai daga ke haɗi zuwa sarki zuwa ya mamu da sauran gwamnati abin da ke wallahi wannan haƙƙin su ne kan jami'an tsaro. Saboda kaga mu dai ƙasar nan mu dai da za mu ka sani je mun san zaman lafiya daidai gurbatu. Kuma sanin duk bakon da ya zo kasar ka kai digati ka san wane ne ba ko kuma ka san waye ba ko ba to amma wai an waye gare wa an bar kasar karazube mun zama kawai tare ya juji kowa ma ya zo ya share gina sai shi sai a tsaye a ta'adda duk sai inda baka da baka da to baka da mani sai ba wannan ya zo ya zauna ba bincike ba komai to waye zo ya zo ya share gindi ya zaman sa baka san waye baka san daga ina yake ba kaga dole ka san ya ta'adda.
To Malam Usman su kuma iyaye kuma fa tunda ai su suka haifi ƴaƴan
nan iyaye haƙƙin su iyaye haƙƙin su wajibi ne su kuma su kula da ƴaƴan su ina suka tafi ina suka je ina suka dawo me suka yi me suke yi.
To mun gode Malam Usman yanzu kuma zamu je Adamawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Adamawa.
Kai sai kuna tare da Muhammad Lawal daga nan ka jar jawo karamar hukuma son jihar Adamawa.
To muna jan kamalan Muhammad Lawal.
Gaskiya ni ina ga wannan haƙin na iyaye ne da shugabanni kaga mutum ya ilahi iya ba da kuɗi wajen shugaba ai kaga iyaye sun je za su ba da kuɗi su karɓo shi to kaga wannan ma ba a yi adalci haka ba in mutum ya ilahi da ya kamata a riƙe shi ya ba maki yayi abin nan yayi shekaru a waje amma kaga an sai koji an ba shugabanni kudi kunci an sai koji dine ya ke kawo iri wannan abu
to mun gode Malam Muhammad Lawal yanzu kuma zamu sake komawa Kaduna
assalamu alaikum rahmatullahi ya wuce da madaci
to muna jin ka
to wato shi kanta Boko Haram din masakaci ne na iyaye tun farko al'umma ya kamata mu hankalta tarbiya tana so ma tun daga gida ne in al'umman mu sun yi kyau tun daga gida to al'amarin mu gabaki daya zai zamanto lafiya lawo amma duk lokacin da aka ce a rasa tarbiya tun daga gida to tun daga gare ne al'umma take samun matsala sai nan zamu yi kira ga ita kanta gwamnati bakin kayan shaye-shayen nan da take barewa ana shigowa da shi ba kai ba jinji to ya kamata a ce gwamnati ta yi wani abu yau in wata za ta je Saudiya a tusa mata kwari a kama ta ku saka ta amma a Najeriya a nan mata cikin gaba da ki samu wannan kwari bula adadin to yana da kyau da Allah gwamnati ta yi tsaye wajen kare wannan kwari da saurake ki nagode ya wuce sallama raci
to mu ma mun gode yanzu kuma zamu je kasar Italiya a can nahiyar Turai kenan
Hello?
Hello, da muke magana daga Italiya.
Kuma daga yana laji awwali ne gombada Italy, Italiya.
To muna jan ka.
Ni yauwa, assalamu alaikum. Na da yana nema amma yau Allah ya dan da ku.
Allah sarfi, mu ma mun yi farin ciki da ka kawo mu. To me zaka ce game da abin da muke tattaunawa a kai yau?
To abin da maudu'in da ake tafana da shi dai magana ta gaskiya. Na ji wani magabaci da ya huce yake cewa iyaye za a ringa taimakawa gwamnati. Gwamnati ta kada ba za ta iya ba. Iyaye da su tashi su maganta su kula da yayansu haihuwa ake ta yi barkaci alba da yaya ba san kinsu ba ba san shiyarsu ba yaro karshe gobe gida sai shi ga shaye-shaye yake ga shaye-shaye ku ya fara iyayensa to gwamnati ko wata ya komai ba ya kamata iyaye ne za su tashi da yan uwa da taimakawa da ake kamar yayin da ake zaman dada ake yi mai unguwa ko makoci yayi sai ya yi ikon danka amma yanzu mai unguwa ko makoci ne sai ya yi ikon danka ba to abin da muke da fama da shi kenan ba mu da tsaro ba mu da kwanciyar hankali ƴaƴan mu sun bi karfin mu to kuma sun karfin gwamnati magana da gaskiya kenan
to mun gode da ra'ayin ka yanzu kuma zamu sake komawa Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam da wa muke magana
Hajji Amadan Dauda barka da yammaci
to barka ka dai Alhaji Musa Garo menene
ne kana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kadunan Najeriya
to muna jin ka
to alhamdulillah ni abin da nake dubawa kin ga society din su kansu al'umma bangaren masu kuɗi sun manta da mutane ba sa taimakawa talakawa yanzu zaki ga misali yaro ne a layi a unguwa baya zuwa makarantar Islamiyya wanda yake bata wuce naira 500 350 zuwa 100 ba ko dubu ɗaya bata kai ba akwai mutumin da zai iya biyan kuɗi ya tafi wata ƙasa ya je ya shana ya kashe miliyoyin kuɗi wanda yake idan misali yaro ya lallace a layi guda ɗaya zai iya lallace yara kamar guda 100 ko guda 50 yanzu in ana ɗaukar yara ana biya musu kuɗin makaranta to za a samu cigaba su kuma iyaye dole ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati to wallahi ra gobe mace Allah ya tambaye mu irin kiwon da Allah ya ba mu na yaran mu da haka ya kamata mu kula mu tabbatar da muna sa yara a makaranta su fahimci addini dan ba za a yi musu wasa da kwalwa ba irin wannan matsalar da ake samu kenan ina miki fatan alkhairi Allah ya shirar da mu Allah ya sa mu gane taimaka al'umma da ta kanta wannan magana Boko Haram din za mu kiyaye ta Allah ya kiyaye Alhaji Musa Garo a tashi lafiya
to mu ma mun gode Alhaji Musa Garo anan kuma za mu dasa aya a dauka wayoyin mu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu anan na ci a karfe 4:53 yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
A gasa na musamman da hukumar na kwallon kafar kasar Ghana ta shirya Ashanti Gold ta lallasa a san cikin takwarci 3-1 a nan Accra da marecin nan wakinan ta samu izawa gaba zuwa wasan kusa da na karshe na gasar ta tier 2 special competition klabun din Accra Hearts of Oak ta saki ɗan wasanta su tafi hutun makonni 5 bayan da aka yi waje da ita daga gasar na musamman zamani na kuwa matenda kibini tafuta anangwalong gana enwa kan na fobia dayi sunkwa taitu aine nda shigaga sanche nkupin Afrika ama asanchiko toko tayi wajide ita daga bugu mpanareti kochi ya nakra House of Oak King Grant ya ikira kwa kuwa matendele takuwa longa farkasara gana tepitu da manahajan shirishiri yenka kama izua wa ungio yenuwasa sukuma sushiria tap wa ainihin wasan na but grant day shi ya rike hakra haso fuk har ta kai wasan kusa da na karshe na gasan kumar dede ta kwallon kafar kasar Ghana na musamman captain din black stars in Ghana Andre Dede Ayew ya ce kansu ɗan wasan na black stars day a haɗe yake saboda abu daya suka sa a gaba shine nasara a gasan cin kofin Afrika da za a yi a kasar Masar Black Stars dai na kokari ne ta kawo karshen fatarar da take fama da shi na kasa cin kofin Afrika shekaru 37 amma Dede Ayew yace yayi imani irin hadin kai da ke tsakanin su ɗan wasan zai taimaka musu ainin samun nasara a wannan gasa ɗan wasar kasar Ghana haifaffen kasar Canada Christabel Oduro ta bayyana niyyarta na takawa kasar Ghana leader a matsayin manyan ɗan wasa tsohuwar ɗan wasan na ɗan kasar shekaru 20 na Canada ta canja shika zuwa Black Queens din Ghana tana mai fadan cewar tana fariya da asalinta Anita Asante ta ce gasan cin kofin duniya zai himmanta zuri'a ta gaba a Afirka ɗan wasan ta Chelsea da kasar Ingila wacce kuma ɗar asalin Ghana ce dake da tunin ƙwarewa a kwallon mata a dalilin yin wasa da club daban-daban a Turai da kuma Amurka ta Arewa ta ce shigan Nigeria, Afirka ta Kudu da Kamaru a gasan cin kofin duniyar na mata a kasar Faransa zai himmanta mata a kasar Afirka su yi sha'awa da kwadayin shiga wasannin wato kwallon kafa wadda ke ainihin sa mutum shahara a cikin kankanin lokaci a yayin da ya saura ɗan kwanaki kaɗan a soma gasar cin kofin Afirka a kasar Masar kasar Benin wacce ke a rukuni daya da kasar Ghana ta lallasa kasar Mauritania da ci 3-1 a wani wasan sada zumunci yau Steve Morning shine ya zura duk kwallayen a ragar Mauritania da wannan labari muka iso karshen labarin wasannin Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
kuma da lai yanzu kuma ga labarai amma wannan kana a takaice
akwai kwararren hujjoji dake alakanta yarima Muhammad bin Salman na kasar Saudiya da kisan dan jaridan nan Jamal Khashoggi da aka yi a watan October bara a ofishin jakadancin Saudiya dake Istanbul a kasar Turkiya inji wata mai kare haƙƙin bil'adama dake bincike karkashin Majalisar Dinkin Duniya a cewar Agnes Colomad wacce ke bincike na musamman kan kisan gilla wani sabon rahoto mai shafi 101 da aka hada bayan watanni 6 da aka kwashe ana bincike kan kisan na Khashoggi ya nuna cewa an tsara kisan nasa ne inda ta dora laki akan kasar Saudiya ta kara da cewa akwai bukata a saka takunkumi akan kadarorin Yarima bin Salman dake kasashen waje har sai ya bada hujjoji kwarara da suka wanke shi daga zargin kisan Khashoggin ita dai Saudiya ta sha musanta hannu a kisan na dan jaridar wani rahoto da hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa kusan mutum miliyan 71 yaki da musgunawa da rikice-rikice suka tilasta hukucewa daga gidajensu a duk faɗin duniya adadin da ba taɓa ganin irinsa ba tun bayan da aka kafa hukumar shekaru 70 da suka gabata kuma ta ce adadin wanda ya kai mutum miliyan 70.8 bai hada hadda yawan wato yan gudun hijira da suka fito daga kasar Venezuela ba inda mutum miliyan 4 suka fice daga kasar
To da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Ms Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni da engineer mu Mr Greg ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya